Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niyya muryar arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan raga mashirin da wannan hantsin ranar Alhamis 7 ga watan Maris 2019. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa jam'iyyar PDP a jihar Plateau ta zargi jam'iyyar APC mai mulkin jihar da kokarin yin magudin zaɓen gwamna da za a yi a ranar Asabar, zargin da APC ta musanta. Sannan Sulan Mumuni Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridin Ghana, sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce san ba zai ji dadi ba idan ya tabbata cewa Koriya ta Arewa na saki gina makaman rokoki kamar yadda rahotanni ke nunawa. Kwanaki kaɗan da suka gabata, shugaba Trump ya yi ta cika baki cewa suna da kyakkyawar dangantaka da takwarar aikinsa shugaba Kim Jong-un. Majiyoyi da dama sun rawaito cewa Koriya ta Arewa ta farfado da wata tashar harba makaman nukiliya, wacce ta fara rusawa bayan alkawarin da ta yi a taron da suka yi da Trump a Singapore a bara. Wani shiri da ake kira 38 North wanda ya mai da hankali kan Koriya ta Arewa ya ce hotunan tauraron dan Adam sun nuna cewa an saki gina dakalin da ake harba makaman a tashar nan da ake kira Tongchang-ri a tsakanin ranakun 16 ga watan Fabrairu da kuma 2 ga watan na Maris. Wata cibiyar nazarin dabarun hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa ta CSIS ita ma ta tabbatar da cewa an farfado da tashar harba makaman nukiliyan a Koriya ta Arewan. Tsohon lauyan shugaba Trump Michael Cohen ya sake bada shaida a karo na hudu a gaban wani kwamitin majalisar dokokin Amurka a jiya Laraba, inda ya yi rika amsa tambayoyi kan tsawon shekaru da ya kwashe yana yi wa shugaba Trump hidima. A baya Cohen ya taba cewa shi dan gani kashenin shugaba Trump ne, amma bayan da ya jiya wa shugaban baya, ɗan majalisar dokoki na bincikensa kan irin rawar da ya taka wajen taimakawa Trump zama shugaban Amurka na 45. Sai dai a martanin da ya mayar ga binciken da 'yan Democrats suke jagoranta a majalisar wakilai, shugaba Trump ya koda gwamnatinsa.
No administration has done in its first 2 years what the Trump administration has done. So
ya ce babu wata gwamnati da ta yi wato abin da muka yi cikin shekaru biyun mu na farko. Abin da 'yan Democrats suka kasa yarda da shi shine sun sha kai a zaben 2016. Daga cikin batutuwan da aka fi mayar da hankali a tambayoyin da aka yi wa Cohen, akwai batun kudaden toshiyar baki na $280,000 da shi Cohen din ya biya ko ya shirya aka biya wasu mata biyu masu harkar shirya fina-finan da hotunan batsa gabanin zaɓe domin su yi shiru da bakinsu kan wata hulɗa ta lalata da suka yi tsakaninsu da shugaba Trump sama da shekaru 10 da suka wuce. Gwamnatin Venezuela ta ba jakadan ƙasar Jamus umarnin ya fice da ƙasar saboda goyon baya da yake baiwa shugaban 'yan adawa Juan Guaido wanda ke takaddama da shugaba Nicolas Maduro kan jagorancin ƙasar. Gwamnatin ta Venezuela ta ba jakada Daniel Crina sa'o'i 48 ya bar ƙasar saboda abin da ta kira katsalandan ɗin da yake yi a harkokin cikin gidan ƙasar ta Venezuela. Umarnin korar jakadan na Jamus na zuwa ne bayan da Crina ya haɗu da Guaido a filin tashin jirage na Caracas a ranar Litinin a lokacin da shi Guaidon ya koma ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta yi gargaɗi kan yadda ake samun ƙaruwar rashin daidaito a fannin mu'amala, tattalin arziki, siyasa da kuma yadda ake samun rashin zaman lafiya a sassan duniya. Bachelet ta zayyana waɗannan matsaloli ne yayin wani jawabi da ta gabatar a gaban majalisar hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a Geneva. Ta ƙara da cewa a duk ƙasashen duniya masu arziki da aka san haka, akwai matsaloli na rashin daidaito a fannin samun kuɗaɗen shiga a tsakanin jama'a da rashin adalci da kuma ƙarancin cin gajiyar haƙƙoƙin bil'adama. Tana mai cewa ɗaukan matakan magance waɗannan matsaloli za su taimaka wajen shawo kan koke-koke da tashin hankalin da ake samu a sassan duniya. Bachelet ta kuma ambaci Sudan, Zimbabwe, Haiti, Venezuela, Faransa, Nicaragua da kuma yankin Falastinawa a jirin yankunan da tauye haƙƙin bil'adama ke sa jami'an tsaro su ci zarafin masu zanga-zanga. A karan farko, hukumar da ke kula da binciken sararin samani ta NASA a nan Amurka za ta tura wata tawagar matuƙa jirgin sama jannati da ke ɗauke da zallan mata zuwa sararin samaniyar. Mai magana da yawun hukumar ta faɗa wa gidan talabijin na CNN a jiya Laraba cewa an saka ranar 29 ga watan nan na Maris a matsayin ranar da tawagar za ta tashi wacce ke ɗauke da zallan mata. Matan sun haɗa da Anne McLean da Christina Koch, baya ga matan biyu wata mace ta uku wacce ‘yar ƙasar Canada ce. Wato flight controller Christian Fasiol za ta zauna a cibiyar kula da jirgin na sama jannati da ke Houston, jihar Texas, inda za ta rika taimaka musu yayin da za su yi wannan tafiya da za su kwashe sawa'i 7 suna yi kafin su kai.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara rahotannin ne daga jihar Filatan, Najeriya, inda jam'iyyar PDP a jihar ta zargi jam'iyyar APC mai mulkin jihar da ƙoƙarin yin maguɗi a zaben gwamna da na 'yan majalisun dokokin jihar da za a yi a ranar Asabar. Kodayake jam'iyyar APC ta musanta zargin, ga wakiliyarmu Zainab Babaji da cikakken rahoton daga Jos.
Jami'iyyar PDP a jihar Plateau ta zargi abokiyar hamayyarta ta APC da shirin gudanar da magudi a zaben gwamna da za a gudanar ranar Asabar. Shugaban jami'iyyar PDP a jihar Plateau, Damishi Sango, a taron manema labarai da ya kira, ya ce sun sami bayanai da ke nuni da cewa jami'iyyar APC na neman hada baki da babban bankin Najeriya da ke nan Jos don kwashe kayayyakin zabe da shugaban bankin ya ki amincewa.
Nan ana kokari a yi toge, ba na yi magana ko na ce muna ga akwai alaman da APC suna wani kawance da hukumar zabe wanda har yanzu ba mu gane ba, shi sabna su mu sanar ba duniya. Domin kowa wanda yake bace farka, misali kamar yanzu muna ji wai shi gwamnan wanda babban manaja na Central Bank na Niger, kamar yanzu ma haka an kama shi domin ya ki ibada kayan zabe wa su APC. Sun ji a tsirince a boye suna so su karba, amma ya ce shi din nan zai yi gaskiya, su kuma ba sa son gaskiya.
Kowane mataki jami'iyyar PDP za ta dauka?
A to wani mataki zai fi ku banda mu ku jarida ku ga duniya. Yanzu dai mun ci zabe a Plateau. Mun ma larata. To wani dalili za ba duniya yawa ce kuma ba mu ci zaben gwamna ba.
Shugaban jami'iyyar PDP kenan a nan jihar Plateau, Damishi Sango. A bangare guda kuwa, sakataren jami'iyyar APC a jihar Plateau, Alhaji Bashir Musa Sati, yace jami'iyyar ta PDP na shure-shure ne da baya hana mutuwa.
Ba wannan karan suka fara faɗa ba, shugaban su ma Atiku Abubakar yana cewa an yi magudi.
Kuna da ƙwarin gwiwa cewa za ku kai labari kuwa zaɓe mai zuwa musamman na gwamna?
Ai yanzu ne ma ƙwarin gwiwa mu ya ƙara tabbata. Ina tabbatar maka za a yi faɗan ƙarshe ne, faɗan rabare ne. Su suna ganin cewa sun yi wannan sun samu garabasa na gaban, shine zai tabbatar mana wane ne yake kan gaba. Lokacin da aka wancan zaben ma da aka yi na 2015 ba haka aka yi ba, suka tsinke a gaba suna ta gudu sun yi nasara a na shugaban kasa da aka zo na gwamna kuwa ba su ma sha din ba. To yanzu ma ai abin da zai faru kenan cikin yardar Allah.
Mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin ma'aikata Jibrin Bancir yace al'umar jihar Plateau dai yanzu sai san barka suke.
Mu a Plateau state yanzu nan ba abin da mu ce banda tafawa, domin kwalliya ta biya kudin sabulu. Shi gwamnan mu Irato da Bursamo Bakola Long yaya ma ma'aikata abin da ya kamata. Da yato aika sannan dai ana nan ana zama daddada, amma yanzu kuma kowa san cewa hankali ya dan kwanta, ana walwala, ana harkoki, ana cudanya da juna, kowa ya koma jiki shi jari yana tafiya daidai. Irin abubuwan da ake so kenan a kasa. Saboda haka mu kira muke a go bayan wannan gwamnati nan zuwa nan Asabar don a samu a cigaba da wannan ayyukoki da aka fara.
Jami'in na PDP da APC a jihar Plateau dai na ta kallon hadirin kaji da cakunar juna gabanin zaben gwamna da 'yan majalisun dokokin jiha da za a gudanar cikin kwanaki biyu masu zuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji. To daga jihar Plateau bari mu leka jihar Niger, inda rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta samu nasarar cafke mutane 10 a lokacin zaben shugaban kasa da ya gabata, bisa zargin aikata laifuka daban-daban, ciki har da na satar akwatin zabe. Mustapha Nasir Batsari, gare ka.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger a Nigeria ta ce mutane 10 ne ta samu nasarar cafkewa akan zargin aikata laifuka daban-daban da suka hada da nasatar akwatin zabe a lokacin da aka gudanar da zaben shugaban kasa a jihar. A wani taron manema labarai, kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger, Alhaji Ibrahim Sabo, ya ce yanzu haka ma sun riga sun mika mutanen ga ofishin Inspector General na 'yan sandan Najeriya da ke Abuja. Sannan ya ce sun yi shiri da suka hada da na kara zuba jami'an tsaro a lokacin zaben gwamna da na 'yan majalisu da za a gudanar a ranar Asabar din nan mai zuwa.
Kuma wuraren da muke ake zato za a samu dan barazanar security a wannan wurare, domin tarin da mun sha mu samu 'yan sandan da za a kai su wannan wurare, saboda kuma a shirin muke duk wanda yake son ya tada hankali, to a gaskiya doka da ta aiki a kansa.
A halin da ake ciki dai, 'yan siyasa sun matsa kaimi wajen yakin neman ƙuri'un jama'a, al'amarin da ya sama jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger ta yi nasarar karɓar wasu 'ya'yan jam'iyyun adawa har guda 23 a ranar Laraban nan. Muhammad Baba Karshi Tukur, da ya bar jam'iyyar adawa ta DPP, shine jagoransu, ga kuma abin da yake cewa
mu 22 yanzu aka samu
yan takarar gwamna kowace jami'a koko dai
a jami'u ne kawai yan takarar gwamna mutum biyu ne muka samu, sauran dama ba su da yan takarar gwamna.
Jami'a da wace jami'a?
Akwai SDP da kuma PRP.
To sai dai dan takarar gwamnan jihar Niger a karkashin inuwar jami'ar ADP Honorable Isa Kawo ya ce waɗanda suka yi mabaya'a ga jam'iyyar ta APC sun riga sun makara.
A yanzu haka abin ta makara, duk wanda yake neman ci gaban kasa ko ci gaban jiha ko karamar hukuma ko wani bangaren gwamnati, a yanzu haka ba su da tunanin ci gaban jihar Niger, sun riga sun makara.
APC dai ta ce ba ta da wata fargaba na cin zaben mai zuwa. Inji shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger, injiniya Muhammad Imam.
Mu ba mu taba fargaba ba, saboda na tsari yanda muke da tsarin mu, mun tabbata wannan kuri'a za mu same ta. Amma sa kun ce mutuna da kyau ya kara da wanka, to wanka ne muke karawa yanzu nan haka.
A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya. Fata dai a nan shine a yi zaben lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Ubangida na da za ka dauki zance na, a rado Allah da ka haye hasashe na. Ubangida na da za ka dauki zance na, arado Allah da ka haye hasashe na.
Ubangida na da za ka dauki zance na, arado Allah da ka haye hasashe na.
Banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa, ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa, ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa.
Madalla a gaida Alan Waka. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 2:14 na dare. Ga su lamumun barma da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yau, barkanmu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, inda muke zantawa akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Sule Mummuni Barma ne ke jan akalar shirin na yau tare da gudunmuwar abokan aiki. Zabaya ko kuma albinos na daga cikin mutanen da masana suka saka a sahun na kasasu a sakamakon tawayar da suke da ita mai nasaba da yanayin fatar jikinsu. Sabili kenan shirin na kasa ba kasawa ba a wannan karan ke duba halin da zabaya ke ciki a jamhuriyar Niger, inda aka samu kafuwar wata kungiyar zabaya da nufin tunkarar matsalolin da ke addabar masu dauke da irin wannan larura. Ku biyo mu don jin hirar da muka yi da Zainabu Saidu, magatakardar wannan kungiya, wacce ta fara da yi mun bayani akan halin rayuwar zabaya musamman a wannan lokaci na yanayin zafi.
Za mu iya cewa dai halin da ba cawon gani tun da yanzu da kuma kun ga wata da muka gani cikin gari, yau muka gane ta ita ma duk bakin nata kuraje ne tun da Niger ba kuwaye. Niger mu duka mun san gari ne wanda kamar in an ce lokacin marsa haka akwai zahi sosai, to zahin nan ne muna so a kula da mu sosai. In babu kulawa shine ke sa jikin yayi wani ja, kuma daga baya akwai kuraje ga jikin, kuma wasu ya kai su ma ga abun ga kansar daga baya sai mutuwa.
To wato dai kamar zahi yana haddasa wa jikin zabaya iloli da dama.
Allah suna rashin lahiya tunda zahin nan yana damu su, balle in rana ya bige su haka nan da nan kun ga abun ga fata sai yayi wani ja haka, daga baya yayi kuraje, ruwa ne yake sawa daga kurajen nan sun hashe ya zama wani abu, za ku ga wasu abubuwa bakake bisa fata, to su ne ke sawa wata ran kansar inda ake abun ga. To akwai mai inda ake shawawa, to mai in ba kowa ke da daman sayan mai in nan ba, tunda karamin mai in ma shika 13 yake.
Ya zamantakewa take tsakanin ku ku zabaya da kuma sauran al'umma a gari, a gidaje haka ko zuwa wurin aiki?
To wannan kai sai hakuri dai, tunda akwai masu ganewa cewa mutane dai ne kaman mu suke kenan, menene yake sa dan mi za mu gwada musu wani wari haka, amma akwai wasu dai sai hakuri dai, tunda daga gani ma an san da kaman suna gwada kiyaman da wasu abubuwa da kaman babu kyawu abun ga. Wataran kai da kanka, kai da addana kasa ma an kana zamne he, wataran kana tunani ma, wataran kuka ma yake saka, tunda kai tambaya kanka kace wai dan menene ni da ni aka halicce ni haka da har mutane suna kiyamata. Wallahi akwai damuwa, ka ga mutane haka, ga mutane a ce kai kadai aka an bar ka baya kai kadai, babu dadi.
Na lura kamar galibin ku wadanda muka tarro a nan ofishin kungiyar ku sun yi karatu na boko, shin ya za ku iya tuna lokacin da kuke karatu ya zamantakewa take tsakanin ku da abokan ku a aji haka, ko kuma ma su malaman ku masu ba ku karatu?
Kusa mutum mai nakasa kaman ta zabaya haka yana da matsalolin abun ga idanuwa, kamar in ba kusan abun ga in tablo ne aka saka baka iya ganin abun da aka rubuta, kamar wanda aka sa habba ya haka zai iya ganin balle ya rubuta abun da aka sa. To malaman sai daga bayan gani suka fara ganewa da cewa muna da irin matsalolin nan, tunda da farin su ba san ya ne za a yi ba, sai kaga an dauke abun ga inda zabaya an sa shi habba ya, to bai iya gani, shike sawa sauran duka sun bar lakwal tun ba su kai class abun ga biyar haka suke bar lakwal. To sai daga baya tunda wannan watan da ya wuce ma mun samu mun yi abun ga kamar mun yi wayar kai ma abun ga malamai, mun samu malaman na abun ga makarantar 12 muka shirya musu taron, muka musu wayan kai bisa in kana da yaro haka cikin class in ka zabaya ya ne ya kamata ka mishi dan ya samu shi ma ya karatu kaman sauran yara, tunda akwai wasu malaman da suka ce mumu yaran da akin class din su kama abukan nashi in suna zamna haka wai fatan ne suke kama suna abun gadan su ga in ajini ya hutowa ko ya ne to kun ga wun ga duka masaloli ne da muke tahiya tare da su kuma mata akwai mata ku gane su haka ga ciawo ga komai a can ma ake ba a arman su tunda in an arme su zabaya za su aihuwa menene kaza da kaza wannan duka matsaloli ne da muke tahiya tare da su
kamar mutane na da jahilci akan cewar idan suka auri zabaya ba wai dole bane zabaya za su haifa
wallahi mutane suna da abun ga tunda waɗanda duka muka ga suka yi aure sai da aka samu matsalan nan sannan za a yi arma sai a ce in ka arme ta mene za ta aihuwa ba ta samu bakan ɗawa wallahi kamanta za ta aihuwa kuma matsala ne za ta bata mu sunan abun ga famin mu duka wannan muna jin su kullum jin su muke yi kuma ba haka bane wanda kuka ga yanzu ga da take zamna nan ga kun ga diyar da a gare ta baka ce ni da kaina dana da na aiha baki ne wagga da kuke ga tsaye nan ga ita ma tana da da'a uku gudan yara su biyun suna nan duka baka ke ne to kenan wannan jahilci ne mutane su hidda wannan kicin kansu ba a cewa kaman in ka auri zabaya dole ne ka aihi zabaya kuma ba a cewa kaman ka auri gurguwa ka a ce abin ga dan da zatta auha gurgu ne ba haka nan bane Allah shi ke halitta yanda ya ga dama mu Allah shi yake yi kuma shi ya kadai ya san dan menene yake wasu abubuwa kenan in kace baka yarda da zabaya ba baka yarda a armu zabaya kenan baka yarda da ikon Allah ba kenan wannan jahilcin muna so mutane su gane da cewa mu ma mutane ne kaman kowa bai kamata a gwada mu kiyama ma a ce a ba a kamata a arme mu ba a kamata a zamna da mu ba a kamata a ci tuwo waje guda da mu ba kuma ba a cewa in ka sa hannu guda kicin kwano ka ci tuwo da zabaya za a sa ka koma zabaya ba a cewa ka kwanta tare da zabaya za a ce a kahin sahiya ta waye kai ma ka koma zabaya a su ma kan mutane ne kaman kowa Allah ne san dan menene yasa haka nan
ana ba ku dama a nan Niger wajen neman aiki kamar ba a kyamatar ku saboda kuna zabaya watakila a ringa yawo da hankalin ku ko kuma kwata-kwata a rufe muku kofofi wajen neman aikin yi
wallahi ni wan ga maganan zan iya ma abun ga inshi daidaita shi da abun ga ina da na gani tunda formation ne na yi na secretaria da na ida to wasu abokani suke neman kaman suna neman abun ga secretar haka suka kirayi wajen abun ga makarantar mu suka ce a aika musu wanda take da kwarewa a aika musu lambanta su kirawo ta suna neman secretar gaugawa ne suke sai aka aika musu lambata ni da ya kirawo ni a wayar hawo zancen salar ma mun yi yace eh sai ne zai yi trois mois yace zai bani kaza bayan trois mois sai a kara mini ni ce mishi to yace to onzer yana jira na karye 11 na rana da ni je to kawai daga gani na he ya fara canza kamar hawainiya yana wani kala kala yana ce oh dan ga abun ga ba shi kada yake aiki nan ba eh su uku ne biyun sun tafi do so mission basu dawo ba sai sun dawo zai musu zancen in an yi zancen sannan za a kirawo ni tun nan ne hankali na dawo ni ce hey wanga ni ce dan saboda yaga a yanda nake ne to ni tayi na zamna an yi abun ga sam da ran juma'a ne na tahi naga an yi samdi dimash bai kirawo ni ba ni ce to bare in kirawo shi in jiya ne kawai da na kirawo shi yace oh har yanzu basu dawo ba oh in jiraye da ya ziyaga ya ne zai yi kan ma in kirawo shi zai kira na da kanshi to har yanzu bisa wannan ne nake da kirawo ba
to masu sauraro anan zamu dakatar da shirin na yau da fatan za a kasance da mu a makon gobe don cin ci gaban hirar da muka yi da sakatariyar kungiyar zabaya ta jamhuriyar Niger Zainabu Saidu ma'aikaciya a wani gidan rediyo mai zaman kansa da ke birnin Yamai a madadinta da abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku assalamu alaikum
madalla a gaida sule yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Ghana
zamu so mu sharhin jaridun na yau ne da jaridar Daily Guy wacce babban labarin ta shine shirin nan na katin Ghana kudin sa ne dala miliyan 122. Hukumar 'yan ƙasa na NIA a takaice ce ta nace akan haka. Hukumar tabbatar da katin 'yan ƙasa ta nace cewar kuɗin shirin katin nan na Ghana card mai rudani ne dala miliyan 124, amma ba dala biliyan 1.2 da babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress ke yayatawa ba. Wannan ya biyo rahotanni da 'yan jarida suka ruwaito. Shugaban marasa linzami a majalisar dokoki Haruna Idris na zargin hukumar da ƙara kuɗin wannan aiki. Ita kuwa jaridar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin ne. Akufa Ado ya jinjina wasu president Osei da kasancewar ta jami'ar da tafi duk saura na majalisar ɗinkin duniya. Jaridar ta ce shugaba Akufa Ado ya jinjina wa Miss Phyllis Amatebua Osei da canye wannan kyauta. Jami'ar 'yan sanda mace na majalisar ɗinkin duniya. Sai kuma wannan labarin har yau daga jaridar ta Graphic. Za mu kare 'yancinmu da jininmu na ƙarshe. Shugaba Akufa Ado ya faɗi haka yana mai nanata wannan huruci da Dr. Kwame Nkrumah ya yi yayin samun independent Ghana. Cewar a ƙarshe jihadin ta kawo ƙarshe kenan ƙasar Ghana. Kasar ku da kuke so ta samu 'yanci har illa masha Allah. Sa'annan ya ƙara da cewar za mu ƙare 'yancinmu da jininmu na ƙarshe. Shugaba Akufa Ado ya yi wannan huruci ne yayin da yake gabatar da jawabi a ranar bikin cika shekaru 62 na samun 'yancin kai a babban birnin jihar Arewaci. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Salamu alaikum sashen Hausa VOA America. Mai magana Alhaji Buba Ellela wadda ta Sokoto ke Nigeria. Ina kira ga jama'ar da Sokoto. Ko zai wanda zai muku aiki ga ba wanda bai muku aiki ba. Sannan ANPD sun kuma da kuɗi sun kuma ba kuɗi. An shi kuɗi kuɗin kura da an ka kawo musu na allocation don da aka kawo musu shekara hudu ba sai aiki ba. Sun ka koyi. Za ka koyi an shi kuɗin nan kuma gaku zabe su. Ku zabe don APC. Nagode. Ni na Alhaji Buba Ellela wadda ta Sokoto ke Nigeria. Assalamu alaikum VOA Hausa, mai magana Muhammad Yaro daga Adigunmu ke fi jihar Oyo. Ina so in mika takaicina ga hukuncin kotun Karaba da ya yi. To, sani kan ladi kan duk kufa da addu'a, wannan da akwai ladin PDP a ciki kawai a ba zai baka.
Assalamu alaikum VOA Hausa, mai magana Malam Ibrahim Sani ka Odo a nan ƙarƙashin kuma zama a tsarin yankin Najeriya na Bikin Hausa. Kuma ina bara ga addu'a ga kuma mai mallan mai na duniya da mai Najeriya gaba daya. Sai kuma da addu'a wannan zabe da muka gaba tana gwamnatin da gwamnatin majalisu. Sai gani Allah ka ga ina lafiya a kai lafiya. Kamar da ka nayi shugaban kasa. Sai gani Allah ka ga lafiya a kai lafiya.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaru.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce san ba zai ji daɗi ba idan ya tabbata cewa Koriya ta Arewa na saki gina makaman rokoki kamar yadda rahotanni ke nunawa. Kwanaki kaɗan da suka gabata shugaba Trump ya yi ta cika baki cewa suna da kyakkyawan dangantaka da takwarar aikinsa Kim Jong-un. Majiyoyi da dama sun rawaito cewa Koriya ta Arewa ta farfaɗo da wata tashar harba makaman nukiliyanta wacce ta fara rusawa bayan alƙawarin da ta yi a taron da aka yi da Trump a Singapore a bara. Tsohon lauyan shugaba Trump wato Michael Cohen ya sake ba da shaida a karo na hudu a gaban wani kwamitin majalisar dokokin Amurka a jiya Laraba, inda ya rika amsa tambayoyi kan tsawon shekarun da ya kwashe yana yi wa shugaba Trump hidima. A baya Cohen ya taba cewa shi dan gane kashenin shugaba Trump ne, amma bayan da ya juya wa shugaban baya, ɗan majalisar dokokin na bincikensa kan irin rawar da ya taka wajen taimakawa Trump zama shugaban Amurka na 45.
Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na Hawwa Umar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai anjima.